أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مسوس عرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fitin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana yayi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fitin rahma@yahoo.com da kuma shafin fatiyar rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Yau da yi muna asabar ne 2 ga watan Jumada Akhir na shekara ta 1445 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 16 ga watan Disamba na shekara ta 2023. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimi OYN babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kanan Kano wanda yake babu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo kuma Allah bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wata'ala ya hore wa dan adam abin da ke sama da ƙasa domin ya zanto mai amfani gare shi ya taimaka masa a rayuwarsa ta duniya kuma da yadda zai bautawa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ya kuma nemi yardarsa Ubangiji subhanahu wata'ala yayi wannan bayan ya halicci dan adam tare da manufar ya bauta masa shi kadai وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه الذي يهوري muku abin da ke sama da abin da ke kasa duka daga gare shi ne wato daga halittarsa ne don haka dukiya take falala da kuma alkhairi da Allah subhanahu wataala yake wa dan adam kuma ya dora dan adam a matsayin wakili akan wannan dukiya domin ya sarrafa ta ya gudanar da ita cikin abin da zai zama ya amfanar da shi ya kuma amfanar da ƴan uwansa ya zamanto kuma tsani zuwa ga samun yarda Allah to amma akan samu waɗanda dukiyar takan zama musu tsari ne zuwa ga neman fushin Allah subhanahu wataala sukan yi amfani da dukiya wajen yaki da gaskiya yaki da addinin Allah yaki da masu gaskiya su yi amfani da dukiya wajen yaɗa barna a tarihin dan adam Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin yadda wasu daga cikin waɗanda Allah ya hore musu dukiya a hannunsu suka rika amfani da dukiyarsu wajen yaya za su yi su batar da mutane ya za su yi su lalata mutane ya za su ci gaba da bautar da mutane daga cikin waɗanda akwai fir'auna wanda Allah subhanahu wataala ya danka mulkin Masar a hannunsa ya rika amfani da wannan mulki da yake hannunsa da dukiyar da take hannunsa wajen ya gallaza wa mutane wajen ya cutar da mutane ya ci gaba da amfani da dukiyarsa kuma bayan Allah ya aiko annabi Musa wajen ya ga ya yaƙi annabi Musa alaihi salam ya yaƙi gaskiyar da ya zo da ita wanda har ta sa annabi Musa alaihi salam a ƙarshen al'amari ya yi addu'a mummuna a kan fir'auna da dukiyarsa da jama'arsa ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم النبي موسى يتي يا أبنج جمه كابا وفرعون لجماع رساء إليك لين دنيا لدوكيا يا أبنج جمه فتر وتدمتاني لك كان هنيرك ليضلوا عن سبيلك batar da mutane daga kan hanyarka sanace rabbana tumis ala amwalihim ya ubangijinmu ka gusar da dukiyarsu ka bice dukiyarsu gaba daya washdud ala qulubihim ka tsananta akan zukatansu fala yu'minu hatta yarau al'azab al'alim ba za su imani ba sai sun ga azaba mai radadi anan za mu ga Allah subhanahu wataala yana ba mu labarin yadda annabi Musa alaihi salam yaga yadda fir'auna yake amfani da dukiya wajen batar da mutane yake amfani da dukiya wajen yaki da gaskiya yake amfani da dukiya wajen bautar da al'umma annabi Musa alaihi salam yake gaya wa Allah subhanahu wataala abinda Allah ya fi shi sanin sa yake cewa ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa abwala ka ba wa fir'auna da jama'arsa kare-kare na duniya ka ba su dukiyoyi amma abinda suke yi da dukiyar nan ba abinda zai zama alfani ga al'umma ba sai abinda zai cutar da al'umma bi yudhillu an sabilik su hana abin tafarkinka su batar da mutane su shashantar da mutane su riƙa raba musu dukiya domin su yi musu biyayya to haka Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa duk masu yaki da Allah masu yaki da addinin Allah masu yaki da gaskiya waɗanda suke makiya ci gaban al'umma amfani suke da dukiya a koyaushe na gaskiya sun yi nasara akan manufofin su akan biya manufofin su Allah subhanahu wataala yana cewa innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون الله يقول لذلك كافرت سنة كشما يردوك يسو بمن ستوش هنيرك ستوش هنيرك ليضلوا عن سبيلك الله يقول فسينفقونها ذا ستشيق بدا كش كؤلم ذا ستشيق بدا كش كؤلم da kudade sun ba ta kuro alaihim hasara sannan duke ta zama musu nadama sun bai gulabun sannan kuma ai nasara akan su sannan ana da gobe kiyama a tattara su zuwa wutar jahannama kaga anan karara ubangiji subhanahu wataala yana rabarta mana cewa kafirai a ko ina a ko yaushe sukan yi amfani da dukiya wajen yaya za su yaƙi gaskiya ya za su yaƙi addinin Allah ya za su yaƙi masu addini ya za su yaƙi adalci ba don koyi ba don su ga cewa sun yi nasara a cikin fafutukar da ake tsakanin ƙarya da gaskiya innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah don su toshe hanyar Allah su hana mutane su gane addinin gaskiya domin su ci gaba da bautar da mutane su hana mutane su gane gaskiya domin su ci gaba da zalunta su su hana su mutane su gane haƙoƙinsu domin su ci gaba da cinye haƙoƙin jama'a su hana mutane su gane masu gaskiya domin kada su goyi bayansu wannan ita ce mummunar manufa ko kuma mummunar hanya da ake amfani da dukiya wajen aga cewa an yi barna an hana gaskiya an hana masu gaskiya sakaci amma Allah subhanahu wataala cikin alkawarinsa ya nuna cewa wannan dukiya da za a kashe da za a batar wajen a yaƙi Allah a yaƙi manzonsa a yaƙi masu gaskiya to ƙarshe za ta zamo nadama ga waɗanda suka kashe ta don kuwa ba za su yi nasara ba ƙarya babu inda take zuwa komin yadda ta yi tsiri a lokaci guda za ta cewa ta baje ta gushe Allah subhanahu wa ta'ala cewa kul ja al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batil kana zahuqa kace gaskiya ta zo ƙarya kuma ta kau daban ƙarya mai kawwa ce ba wacce take zama ba lace fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'an wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard Allah ce daban tukumfa haka take tafiya a banza amma abinda zai amfanar da mutane shi yake zama a bayan ƙasa sauraka ko da ruwa ne aka yi ruwa ne ya ji ambaliya tukumfar za ta tafi a banza amma ruwan da zai amfani shi kuma zai ci gaba da zama a bayan ƙasa to haka Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa wasu suna amfani da dukiya wajen su yaƙi addinin Allah su yaƙi masu gaskiya su yaƙi gaskiya su yaƙi adalci su tabbatar da miyagun manufofinsu su bautar da al'umma ko da suke amfani da dukiya wajen su hana tsayawa da abin da yake wajibi su ga cewa sun dakatar da masu faɗar gaskiya daga faɗar gaskiya ce mana yana faɗar gaskiya ko su wani suna faɗar gaskiya to ya kamata a dakatar da su ta hanyar a yi amfani da dukiya a ba su dukiya su yi shiru kar su fara kara fadar abin da suke fada, kar su kara goyen bayan gaskiya ko masu gaskiya. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da kiran gaskiya, ya zo da da'awa ta musulunci, a lokacin Quraishawa sun yi gangami suka yi wato mitin cewa ya kamata su yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi, wataƙila wannan abin da yake yi in aka yi masa kyakkyawan ta yi zai sallama, kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas yake gaya mana. Suka tura a gaya masa cewa idan har dukiya yake so za su tara masa dukiyar da sai ya fi kowa dukiya a cikin Larabawa ko ina sai an yi labarinsa. In aure yake so ko mata yake so za su aura masa matan da suka fi kowaɗanne mata kyau. Idan shugabanci yake so za su take masa baya, amma da sharaɗin ya daina sukan ababen bautarsu, ya daina sukan allolinsu. Wannan shi ne tayi da ake yi wa masu kira zuwa ga gaskiya a ko'ina a koyaushe, masu son faɗar gaskiya, masu son su ga an yi gaskiya. Ba mai sauƙi ne a yi musu tayi da dukiya, ta ce in za ka bar abin da kake yi ko za ka daina faɗar abin da kake faɗa ko za ka dawo ka goyi bayanmu ko za ka yi shiru, to za mu ba ka abin da za ka yi alfahari da shi, kowa ma ya ganka da shi zai wato za ka yi masa alfahari da shi. To haka nan dukiya ana amfani da ita wato wajen mutum ya yi uzuri da kulawa da ita da tsare ta wajen sanin abin da ko ya aikata abin da yake wajibi a kansa. Wasu mutane maimakon dukiya ta amfane su wajen ta samun musu daman baki na yadda za su san Allah, na yadda za su taimaki kansu, taimaki al'umma, su taimaki addinin Allah. Maimakon dukiyar ta zamo a haka a hannunsu, sai ta zamo wata dukiya ce da za ta hana su aikata aikin da yake wajibi a kansu. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa Makka domin fato Makka, wasu daga cikin mutanen ƙauye da dama waɗanda imani bai ratsa zuciyarsu ba sun ki fita su bi Annabi sallallahu alaihi wasallam domin tsammaninsu idan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka yi wannan tafiya to ba za su sake dawowa Madina ba, da za a kashe su a ƙarar da su a can. Saboda suka yi wasu suka sa wani mummunan zato a zuciyarsu dangane da fitar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Allah subhanahu wa ta'ala sai yake banka tasirin, yake cewa sai yaqulu lakal mukhallafuna min al-a'rabi shagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Allah yake gaya masa in ya dawo ga abin da za su gaya masa. Al-mukhallafuna waɗanda aka bari suka ki fita tare da Annabi zuwa Makka ba da jimawa ba za su zo suna ce masa shagalatna amwaluna, dukiyarmu ce ta shagalar da mu da iyalanmu, mun tsaya kula da dukiyarmu ne da kula da iyalanmu, don haka muka kasa samun damar fita tare da kai, fastaghfir lana, don haka nema mana gafara. Wannan magana da baki kawai suke faɗata amma ba ita ce a zuciyarsu ba, ƙarya suke yi. Ya sa Allah ce yaquluna bi alsinatin ma laysa fi qulubihim, abinda suke faɗa da bakinsu shine abinda ba shi wato ba shine abinda yake cikin zukatansu. Shahid a nan shi ne yadda suka yi amfani da dukiya wajen sikibin Annabi sallallahu alaihi wasallama, dukiyarsu ta shagaltar da su, suka ce sun tsaya kula da dukiyarsu ne saboda ka ba su iya zan Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wani aiki mai muhimmanci irin wannan. Wannan shi ne faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, yawan tara dukiya ko yawan tara ƴaƴa ya shagaltar da ku har sai lokacin da suka ziyarci makabarta ko ziyarci kaburburanku. Haka nan wasu suna yin amfani da dukiya domin su ribacin zukatan wawaye su sama wawaye bulace-bulace na banza su rika yin wasu abubuwa da dukiyarsu domin wawaye su ma su rika tunanin ina ba su samu dukiya su kwaikwaye su saboda za su rika yin komai na fariya na re na kecire ne saboda za a fito a rika kashe dukiya ba ji ba gani ba tsari ba don ko ba saboda a ribaci dukiyar masu ƙananan masu ƙaramin ƙarfi su rika tunanin su ma ina ma ina ma suna da irin wannan dama su ma su kecire ne kamar yadda waɗanda suke kecire ne haka tsaruna ya yi lokacin da Allah ya ba shi maɗuɗiyar dukiya ya ƙiyarda ya ciyar da dukiyarsa ga talakawa masu buƙata ya ƙiyar taimakawa masu buƙatar taimako ya ƙiyar yi abin da zai amfani al'umma da dukiyar ya taskake ta ya tare ta guri guda amma a lokaci guda kuma zai fito cikin wani yanayi na bajinta da ƙasaita da nuna isa cikin shiga ta alfarma da mabiya da ababen hawa da suke kewaye da shi ana masa kirari a lokacin da bayin Allah wato talakawa su kuma za su zare ido daga cikinsu a samu waɗanda suke rika yin fatan ina ba su ma Allah mallaka musu dukiya irin ta Fir'auna su ma su kecire ne irin ta Karuna su ma su kecire ne Allah subhanahu wa ta'ala ya fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم الله تزيد تو متعنا تكن قوا دا أدو يشا يا شاب أدو يا شاب قوا قال الذين يريدون الحياة الدنيا سيما سسر الله والدنيا سيسكر تجوا إناما إناما يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ina ma muna da irin abin da aka bawa Qarun innahu lazu hazzin azim lalle Qarun ya samu babban rabo ma abocin babban rabo ne wasu na amfani da dukiyar da Allah ya ba su don su ƙara ilimi ya wasu cikin tunanin ɓacewa cikin tunanin halaka mutumin da zai yi tunanin shi ma Allah ya ba shi dukiya ya kecire ni ya yi almubazzaranci da ita kamar yadda ya ga wani yana yin almubazzaranci da ita to shi ma wanda ya yi tarayya da wancan cikin zunubi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa wa rajulun lam yu'tihi Allahu malan wala ilman wa huwa yatakhabbatu fi malihi wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan wa la yasilu fihi rahima fa huwa bi arda'i almanazil nabi ya ce da mutumin da Allah bai ba shi ilimi ba ya ba shi dukiya bai san Allah ba bai san haƙƙin Allah a cikin iliminsa ba yana fundun-fundun cikin dukiyarsa yana fundun-fundun cikin dukiyarsa bai san haƙƙin Allah ba baya sa da zumuncinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za bi arda ilmanazil wannan yana a mafi wato mummunan matsayi sannan wa rajulun lam yu'tihi Allahu malan wala ilman fa yaqulu law anna li mala fulan la amiltu mithla amalihi fa huwa wa niyyatuhu fa huma fil ajri sawa fa huma fil wizri sawa nabi yace da mutumin da Allah bai bashi dukiya ba bai bashi ilimi ba wato bai san Allah ba kuma ba dukiya tare da shi sai yake ganin wancan da yake da dukiya da yawa a hannunsa yana yin abin da ya ga dama ce ina ma ni ma Allah ya bani dukiya irin tawani in yi irin abin da ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce to shi ma ya ci gajiyar niyyarsa wato mummunar niyyarsa kuma sun yi tarayya a laifi to wasu suna amfani da dukiyarsu wajen su ƙara dala tunanin mutane suna ganin dukiyarsu ce za su yi abin da suka ga dama da ita babu shakka waɗannan su ma suna amfani da dukiya ba inda Allah ya ce a yi amfani da ita ba waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su dukiya ba za su takaita dukiyarsu ba cikin ayyuka na halal cikin ayyuka waɗanda suke na taimako cikin ayyukan da za su samu musu yardar Allah da za su ƙara musu kusanci da Allah sai dai su yi abin da suka ga dama da dukiyarsu, su yi albubazzaranci, su lalata dukiya inda ya kamata, wato su lalata dukiya alhalin ga inda ya kamata su yi amfani da ita. Waɗannan su ma Allah yana ba mu labarin lokacin da mutanen annabi Shu'aibu wanda ya zo ya same su suna bin hanyoyin da ba su kamata ba wajen tara dukiya, hanyoyin cutar da mutane da shiga haƙƙinsu da tauye musu haƙƙi wajen tara dukiya, da ya musu wa'azi sai suke cewa ya Shu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Yanzu Shu'aibu sallar da kake yi ne, wato ibadar ka da kake yi ce take sa ka kana umartar mu mu bar abinda iyayenmu suke bautawa, ko kuma mu yi abinda muka ga dama da dukiyarmu? Wato anan suna ganin cewa bai dace ba, ya musu wa'azi akan cewa su kula da dukiya, su neme ta ta hanyar da ta dace, su kashe ta ta inda ya dace. Suna ga cewa dukiyar su ce a bar su su yi abinda suka ga dama da ita. Akwai waɗanda haka rayuwarsu take, bayan Allah ya ba su dukiya ba sa son su ji gaskiya ko su gaya musu ga yadda ya kamata su yi da dukiyarsu. Su a wurinsu dukiyarsu dukiyarsu ce, haka a bar su su yi abin da suka ga dama da ita. Ta ce an naf'ala fi amwalina ma nasha, bi abin da muka ga dama da dukiyarmu. Saboda haka za su yi albazzaranci, za su yi israfi, za su wuce makaɗi da rawa, za su yi abin da suka ga dama da dukiyarsu. Shaidan zai yi tarayya da su a cikin wannan dukiya, wa sharikun fil amwali wal aulad, da Allah ce zai tarayya da su a cikin dukiyarsu. Saboda haka ita dukiya wani abu ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake taimakawa ɗan adam da shi, domin ya nemi lahirarsa, domin ya nemi kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala, domin ya sami yardar Allah, domin wasu su samu taimakonsa, su yi masa godiya, su yi masa yawa addu'a. Ba abu ne da Allah ke sanyawa a hannun mutum ba don ya riƙe shi a matsayin makamin da zai yaƙi Allah da shi, yaƙi annabinsa, yaƙi mutanen kirki, ya kuma taimaka wa shaidanu da wannan dukiya. Duk wanda ya haka to ya sani cewa dukiyarsa za ta zama masa nadama ranar gobe kiyama a lakakin shi.
To bismillah amin mala lai saka da alkhairi. Tattabe mace farko ya fita su daga wacce take cewa malam mace ce mahaifiyarta ba ta da ƙarfin samun abinci, yarta kuma tana da aure, shin za ta iya ɗiba ta aika mata daga abincin gidan mijinta?
Asali abincin gidan miji mace ba ta da damar ta ɗaukan masa abinci ba tare da izininsa ba tare da yardarsa ba. Abincin gidansa abincinsa ne, shi da iyalansa. Baya halatta wacce ta ɗauka ta ba ma wani sai da izininsa, in ya yi izini, ko da ya izini a keɓance, koko ya izini na gaba ɗaya, izini a keɓance ce ɗauki duki ɗauki abin nan ki ba ma wane da wane da wane, ko kuma a'a duk sanda ce ga wani wanda yake buƙatar taimako ki ba shi a cikin abincin nan. Wani izini ne wanda yake a dunkule, to wani ya halatta wani wanda ta ga yana buƙatar taimako ta ba shi. Amma in ba wannan izinin ta samu ba, ba ya halatta ta ɗauki wani abu na gidan mijinta ta bayar, wanda zai zama cin amana ce.
Sai wanda yake cewa shi kuma tambaya yake akan bambanci tsakanin tuba da kuma istighfari.
To tuba, kashe tuba ana nufin mutumin da ya yi laifi, ya san ya yi wa Allah laifi, ya aikata wani abin da Allah bai baya so, Allah ya haramta masa, ko ya bar wani abin da Allah ya wajabta masa ya ƙi yi lokacin da ya kamata yi. To shi ne tuba, ya dawo ya yi nadama a kan wannan abin da ya yi, ya alkawarin ba zai sake ba, ya gyara wato gabansa. Wannan shi ne tuba, da mutum ya daina abin da yake al-iqla'u ala dhanb, sannan kuma ya nadama a kan abin da ya riga ya wuce na laifinsa. Wannan shi ne ake cewa tuba. Istighfari shi ne mutum ya nemi Allah ya rufa masa asiri game da zunubansa. Muna zunubi, akwai zunubin da mun san mun yi, akwai da sai ma mun yi shi ba amma mun yi shi, akwai da mun yi mun manta. To Ubangiji subhanahu wataala ya yafe maka, wato ya rufe maka wannan zunubin, zanto bai bankaɗa shi ba. Yau mutum da sarari, nan da ake bankaɗa asiri ban kada wannan zinubin ba bai fito da shi ya nuna wa mutane garifin ka ba sai dai maka afuwa sai ka wannan shine gafara shine gafara istighfari neman wannan ji astaghfirullah ina neman gafara wato ina neman Allah ka suturta min zinubi da ka rufe min shi sannan ka yafe min daga ƙarshe wannan ita ce gafara sai ka ita ce neman gafara mutum yana yin ta ne ga zinuban da wasu ya manta ba yayi wasu kuma ya san yayi bai tuba ba wasu kuma bai ma san yayi ba to wannan ita ce shine istighfari saka shi tuba wani zunubi ne da mutum ya san yayi shi yace Allah nayi kaza nayi kaza Allah ka yafe mun ya kaurin ba zai ƙara bai da dama wannan shine tuba shi istighfari wani abu ne da mutum yake nema na a rufe masa asirin zunuban sa da wanda ya sani da wanda bai san su ba amma a wani lokaci akan amfani da kalmar gafara a gurin tuban takan zo da ma'anar tuba kamar fadar Allah wa qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kace ya ku bayina da kuka yi wuce iyaka wajen sabon Allah kada ku fitar dare daga wato daga la taqnatu min rahmatillah kada ku fitar dare daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubai gaba daya to ana nufin gafara ana nufin tuba saboda shi tuba shi kadai ne yake shafe dukkan wani laifi in mutum bautar wani Allah yake in ya tuba shi ke da shafe duk abin da yake idan mutum shirka yake yi yana hada Allah da wani in ya tuba ya shafe masa duk abin da in zina yake in sata yake in ya tuba ya shafe masa wannan ita ce tuba ita tuba har kafirci shirka duk abin nan duk yana abin nan tuba yana amfani amma ita gafara ba a yin ta sai ga laifin da bai kai shirka ba mutum ya ce Allah ka gafarta min zunubaina Allah zai gafarta masa amma ban da shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta ayi shirka da shi amma yana gafarta abin da bai kai haka ba ga wanda ya ga dama to waccan ayar da tace qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an Allah ce yana gafarta zunubai gaba daya to cewar yana gafarta zunubai gaba daya wanda ya kunshi hadda shirka da kafirci ya nuna kafara ana nufin tuba Allah yana karbar tuba ga abin nan kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ka gaya wa qulil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ka gaya wa waɗanda suka kafirta in yantahu in suka daina abin da suke na kafirci yughfar lahum za a gafarta musu abin da ya gabata kaga yughfar alana ya ma'ana za a karbi tuban su a gafarta musu abin da ya riga ya wuce saboda kalmar gafara wani lokaci takan zo da ma'anar tuba amma dai in kowace aka ware ta aka ba ta ma'ana to wannan yana nufin ka daina abin da kake da laifi ko ba wani iri ne duk girman sa kai na dama shine tuba wannan kuma ka nemi ubangiji ya rufa maka wasu laifuffuka da kai wanda wasu ba baka san da su ba Allah kai ya tona maka asirin su wanda tace gafara
to sai wannan shi kuma yake cewa malam idan mutum ya rasu a wata kasar ta musulmai akai masa duk abin da musulunci ya tanada na janaiza to dide ne ayi masa salatul gaib a garin sana'ainihi
abinda ya tabbata a sunna shine lokacin da annajashi sarkin habasha ya rasu a cikin mutanansa wadanda ba musulmi ba mutanansa kiristoci yana mai boye imaninsa ba san cewa mu'mini bane ba san cewa ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba suna zaton yana da akan addininsa labari ya zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi wahayi aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wa sahabbai an sanar da ni mutuwar dan uwan mu na kwarai dan uwan mu na kwarai Salihu da Jashi saboda kai kirawo sahabbai suka yi sahu uku suka yi mai sallah wanda ita ce salatul ghaib salatul ghaib kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ga warwanda ya mutu a tsakiyar kafirai ba a samu an yi masa jana'izar da ake wa musulmi ba wannan sai a yi masa sai a masa salatul ga'ib kamar yadda annabi yayi din nan haka ya kamata a yi to haka nan duka wanda zai mutu a wurin da ba a tsammanin an kula da shi an masa sutura irin ta musulunci to ya halatta a yi masa salatul ga'ib koda ba a tsakiyar kafirai musu ba misali a ce mutum ya mutu a dokar daji ba a gano shi ba ba a gano gawarsa ba to kaga wannan ana yin salatul ga'ib ai sallar babu shi a gaban masallata ana iya masa sallah saboda ya mutu inda ba a tsammanin ko ruwa ya cinye shi ba a gano gawarsa ba ana iya masa salatul ga'ib ko irin mutanen da ake kama su a yi garkuwa da su bayan garkuwa da su yan garkuwa su kashe su ba a sa ran cewa wanda zai garkuwa da mutum ya kashe shi kuma zai masa janaiza wannan hankali ba zai bayar ba saboda yawanci sun kashe za su je su zubar ne to kaga anan sai a mutum sallar salatul ga'ib saboda ana da kwaran zaton cewa ba a yi masa sallah ba ko da wanda suka kama shi din musulmi ne amma ba a zaton cewa wannan da zai irin wannan ta'addanci zai bi kuma bayan ya kisa ya zo yana yin sallah ga wanda ya kashe to duk irin wannan ana sallah salatul ga'ib amma mutumin da ya mutu a tsakiyar musulmi aka yi masa sallah wannan kuma ba a yi masa salatul ga'ib in ana so a yi masa sallah a kuma maimaitawa to sai da kabarin sa kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da wannan matar da take sharan masallaci ta rasu Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba da ta jiya ta binne ta da safe ya zo tambaya aka ga ya masa yaje kabarin ta yi mata sallah to da ya halatta ka je makabarta ba har binne mutum ka sake masa sallah wannan babu komai amma a sake masa sallah bayan an yi masa wannan ya saba wa yadda hadisin ya nuna ya saba wa sunna
to sai wani ke cewa malam shin yana halatta wani ya taya wani azumin bakanci
ya zama bakanci shine mutum ya dora wa kansa azumi ya yi alkawari tsakanin shi da Allah in ko da ya masa kaza ko in ya janye masa bai ya raba shi da kaza shi kuma zai yi azumi ko kuma haka kawai ba dai ba ma wani neman wani abu a gurin Allah ya ce Allah na yi alkawarin zan yi azumi a wata sau kaza to wannan shine bakanci shine annazar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ban nazara an yuti Allah fa li yuti'uhu wanda duk yayi bakancin zai yi wa Allah da'a to sai ya masa Allah ya yi wa alkawari yufuna bi masu cika bakanci yufuna bin nazar suna cika alkawarin da suke na bakanci to haka mutum yana wajabtawa kansa ne to da abin da ka wajabta kansa kuma za ka ce wani ya daukan maka ba ba magana wani ya daukan maka kai ka wajabtawa kanka sai za ka yi amma ka wajabtawa kanka ka ce to ba ne ka taya ni wannan ba a yi amma idan mutum mutuwa ya yi bai samu ya cika ba to anan hadisi ya tabbata hadisin Abdullahi ibn Abbas sun sai hayin cewa wanda ya mutu da irin wannan azumin a kansa to wanda suke asabarsa wanda za su ci gadansa to ranar sai su yi masa sai su yi amanadinsa babba ta wa alaihi sawun sabanahu waliyuhu wanda duk ya mutu ana bin sa bashi malamai suka ce ana nufin bashi azumin bakanci kamar yadda wasu ruwayoyin suka nuna to wannan sai waliyinsa wato makusancinsa wanda zai ci gadansa sai ya yi masa amanadinsa sauraka in a wannan yanayin ne wani na iya yi mawani amma bayan ya yi alkawari kuma yana da rai yana da lafiya ce wani ya yi masa wannan ba ya yi ba
to sai wani mai sakon shi kuma yake cewa malam don Allah yi wa jariri aski a rana ta bakwai a yi sadaka da kuɗi daidai nauyin gashinsa sunna ne kuma tauna dabino alasa wa jariri a baki shi ma sunna ne
a yi ba su a yi aski a bayar da gwargwadon abin da aka wato awon gashin da aka aske na azurfa wannan sunna ne ya zo a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haifi Hassan da Hussein Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan akan ba da gwargwadon nauyin gashin na fidda yanzu kusan fidda ba a amfani da ita a matsayin kuɗi ko wani abu da za a duk da cewa ana amfani da ita amma ba a matsayin kuɗi da za ka je ka sayi wani abu da shi ko ka bayar ka amfana da shi nan take ba ana iya ba da wani abu na kuɗi wani abu ne da bai zama wajibi ba in mutum ya sadaka ce ana iya sadaka da wani abu na kuɗi a maimakon wannan wanda ya tabbata sunna lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam akan kawo annabi sallallahu alaihi wasallam jariri ya tauna wani abu na dabino ya lakuta masa a bakinsa wanda shi ne ake cewa tahnik sabai suna yin wannan saboda tabarruki da annabi sallallahu alaihi wasallam tabarruki da annabi sallallahu alaihi wasallam neman albarkarsa wani abu ne da ya tabbata a sunna ta fuskoki daban-daban sabai suna neman albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman albarkar da yawunsa da kakinsa da tufafinsa da irin da wurin da ya zauna da abin da ya hau da abincin da ya ci da ruwan da ya alwala ya rage duk sabai suna neman albarka da wannan to daga cikin irin albarkar da suka nema wajen annabi sallallahu alaihi wasallam in sun haifi yaro su kawo masa shi ya yi masa wannan tahliki sa wannan dabino ya lakuta a bakinsa ya sa masa a baki hayawansa ya haɗu da na manzo sallallahu alaihi wasallam don ya tashi da wannan albarka baya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba mu ga inda wani daga cikin sahabbai shi ma akan yi masa irin wannan mu ga inda Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ko wanda daga cikin sahabbai manya an rika kawo masa yara yana lakuta musu wani abu a bakinsa ba saboda tawassuli da wani bangare na annabi sallallahu alaihi wasallam tabarruki da wani bangare na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya tabbata a shari'a amma banda wannan sa saboda haka in darzi da niyyar hakan ne suka yi to kaga da a ce wani abu ne wanda ana kuma yin sa tare da wasu to da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sa su za su ci gaba da yi a ce bayan sa sai na Abubakar a rika kawo masa bayan Abubakar a kawo Umar rukawa Ali ko wanda daga cikin manyan sahabbai kuma babu wannan saboda a takaita abun akan wanda nasi ya zo akan sa shine manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi yafi zama daidai yafi zama daidai abu na sai mu kuma
faɗa kenan to sai ne yake cewa mallan tambayarsa ko kuma tambayar ta ita ce take cewa su bini a wajen mijinsu tace ita shekara ta 19 tana da matukar kyautatawa mijin nata amma kuma idan ta yi masa kuskure sai ya kawo mata misali da yar shekara 49 wacce ita ce abokiyar zaman nata yace dole sai ta yi masa abin da ita waccan din take yi masa shine take neman mallaye bata shawara
to ki ci gaba da kyautata masa watakila yana nuna miki cewa ga irin abin da yake so ta hanyar da ya miki ga abin da uwar gidansa take masa kuma yana jin dadi idan har zaki iya yin abin da take yi masa na kyautatawa ki kyautata masa don bukatar da kike yi shine ku samu fahimtar juna ku samu kaunar juna ku samu soyayya duk abin da bai fi karfin ki ba sai ki sannan kuma ki hakuri da fadan sa da zai yi miki wanda yana miki fada kake zaki tanka kake zaki mai da martani ki shi su saurare shi ki bashi hakuri yayi ya gama ya huce saura ta yi abin da zaki iya yi saddidu wa qalibu dole duk a rayuwa akwai na gaba da kai da shi kake wato daukan izina da shi kuma kake samun abin kwaikwayo da na gaba ake gane zurfin ruwa don har da akwai wanda za ta iya yin ta yi wani abin da ya birge shi a rayuwarsa har aka kai wannan shekarun yana tunawa da ita ke ma kin ga kin samu abin da zaki zai haska miki abin da ya kamata ki annabi yana cewa al-mu'minu mir'atu akhi mu'mini wajibin dan uwansa ne to za ka iya gane ya ya kamata kasance ba sai ka zo gaban dan uwanka shine zai nuna maka kuma shine zai iya faɗa maka aibinka da kazawarka da inda kake yi ba daidai ba sai shi a karan kansa ba zai iya wa kansa maki ba ya wa kansa jaraba ya wa kansa maki ba wani zai iya masa saboda ka ta zama miki madubi da za ki iya ga ya ya kamata ki yi rayuwa tare da namiji
to sai wannan shi kuma yake tambayar cewar tambayar ita ce wani irin zargi ne yake kashe aure tsakanin ma'aurata a musulunci
shi zargi ba a san shi ko da ba a tsakanin ma'aurata ba ba daidai ba ne haka kawai mutum ya jefi wani dan uwansa da tuhuma ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا أتدوان ذي إليوان إليه في قوز نبي سنة جيفا وانتا قوان سنة في جيفا جانبا إيتا وانا يأتو كواني يأتو كواني أبو نكلي وانيكي مبيني كومي جرما سمون هكا شي إتتهما أبلي نباء سنتا koda ba mutum ba wanda yake na kusa da kai ba wanda kike tare da shi kamar miji da mata ko ballantana ko miji da mata wanda tsakanin su akwai wani kokwaran alkawari na zamantakewa kokwaran alkawari na soyayya kokwaran alkawari na girmama juna wa akhadna minkum mithaqan ghaliza da Allah ya ce suka riki alkawari mai karfi a wajen ku saboda tsakanin miji da mata akwai al-mithaqul ghaliz to bai kamata a ce an samu wani abu na tuhuma an samu wani abu na zargi yana shiga ciki ba domin da zarar aka fara samun zargi yana shiga ciki to wannan kuma zai girgiza yarda da juna da take tsakanin su zai kusan tumbike ba zarta kauna tsakanin su wannan yarda da juna za ta zo tafi da zarar aka rasa yarda da juna kuma to rayuwa kuma za ta ci gaba za ta shiga matsaloli iri-iri babu wani zargi a karan kansa kawai da zai kashe aure sai dai kuma in an kashe an yi abin da zai ya zama saki wato dan mutum ya zargi matarsa da wani laifi ko da cewa ai ta yi zina kawai wannan zargin ba zai kashe ba zai sa auren ya mutu ba sai in suje sun yi li'ani a yayin da za ta zo da ciki ya ce ba nashi ba ke nashi ne su yi li'ani gaban alkali to a lokacin ne aure ya zama ya rabu sulhu kuma harabada ko kuma a'a shi ya zama yana zarginta da wasu laifuffuka irin wannan ya ce ya sake ta amma in ba cewa ya sake ta ba tana da matarsa hadisin Imam Ahmad wanda ya zo ce ya Rasulullah inna imra'ati la tarud yada labis matata ba ta mayar da hannun mai shafa wato wanda zai kawo mata hannu ba ta turewa ma'ana dai ba ta da kamun kai sai annabi ya ce sake ta to ai ina son ta su fi ta karki ta a shahir a dan kaga cewa ya sake ta inda a ce wannan zargin kadai zai sa aure mu sai ce to ai ta zama ba matarka ba amma sai ya ce talliqa to wannan dai shine saboda haka ba zargin da za a ce ya kashe aure sai dai kisan auren ko mutuwar auren ta biyo bayan zargin to shi miji ya gaba zai iya ba ya ce ya sake ta ko ya ce ba za ta iya hakuri da zargin da yake ba a je a ta nemi saki a sake ta amma ba wai zargin ne yake kashe auren ba
to sunan ki ce mallan menene hukuncin sakin mace tana cikin jinin nifasi shin idan jinin ya dauke ta gama idda kenan ko ko sai ta jira jini guda uku kafin ya zama tayi idda din
sakin mace tana jinin nifasi saki ne da ya saba wa sunna ana son sakin mace bayan tayi tsarki kuma ba a kusance ta ba a lokacin ake saki wannan shine saki na sunna sannan ai saki daya ka ai saki sama da daya wannan shi ake kira at-talaqus sunni at-talaqul bid'i mutun ya saki matarsa tana cikin jini ko jinin al'ada ko jinin biki yayi mata saki wannan saki ne na bid'a ko yayi mata saki sama da daya a lokaci guda wannan shi ba saki ne na bid'a malamai sun samu sabani shin sakin bid'a yana tabbata ko baya tabbata jumhurin malamai yawa daga cikin malamai ko mafi yawancin malamai abinda suka yadda shine saki da aka yi na bid'a an yi laifi amma sakin ya tabbata ba daidai ba wanda ya sakin yayi amma kuma sakin ya tabbata kamar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abdullahi dan Umar ya saki matarsa tana al'ada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai dawo da ita har sai ta yi tsarki sannan ka saki ta kaga anan Annabi ya ce dawo da ita ya nuna ta saku in ba ta saku ba da ya ce dawo da ita marhu fa yuraji'aha ka umarce shi ya dawo da ita muraja'a takunu ba'da at-talaq sai an yi saki ake muraja'a sannan kuma a hadisin a ruwayoyi mafi yawa banda ruwaya kwaya daya ta ruwaya ce shanza yana cewa ya lissafa mun wannan a matsayin saki daya a lissafa mun wannan sakin da ne a matsayin saki daya wato yayi daya in ya sake dawo da ita ya sake sakin sun zama biyu to wannan ita ce magana mai mafi karfi sabanin maganar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Al-Albani Ibn Qayyim da wasu daga cikin malamai suke kai da cewa talaqul bid'i sakin da aka yi shi na bid'a baya tabbata suna ganin sakin da aka yi shi ana al'ada ko sakin da aka yi wacce tana jinin biki to sakin ta baya tabbata magana mafi inganci maganar jumhurin malamai shine sakin ya tabbata la iyaka wanda ya saki ya kuskure bangaren abin da ya shafi kuma iddata ba za ta yi lissafi da jinin biki ba ba lissafi biki jinin biki cikin lissafin idda saboda ka sai in ta gama jinin biki sannan ta fara girgan jinin al'adarta har sai ta yi uku sannan ta gama iddata saboda ka wannan jinin bikin baya daga cikin abin da za ta yi lissafi da shi
to sai wannan take cewa mallam ita ma'aikaciyar gwamnati ce kuma ta yi aiki a wani bangare na gwamnatin tarayya tace ya kamata a kara mata albashi na kusan shekaru biyu amma ba a biya ba duk da ta yi applying tace ba ra ta yi transfer daga wannan office din ta dawo wani wurin daban duk da dai karkashin gwamnatin tarayyar ne aka gyara mata albashin nata amma aka ce wancan na bayan da take bi su riga sun wuce ba za a biya ta ba tace to yanzu ta yi tafiya ta dauki hutun da bai kamata a ce ta ci albashi ba amma albashin ya shigo mata shi take tambayar ya halatta ta ci wannan kudin a madadin kudin da take bin gwamnati da ta san ba za su biya ta ba
da dai ta tambaye shugabanninta da suke sama da ita wanda suke da haƙƙin su ce mata ya halatta ta ci ko bai halatta ba ba zai iya mata fatawa cewa ta ci ko ta ci ba dan ban san yaya rabe-raben ta yi wa zama kudin wannan ma'aikatan ne ba na wancan ma'aikatan da ta muru ba wani hira da gammace take ba amma kowanne ka san sa yake bashi ba kaso ɗaya bane ka wannan ka san su ne ki wadancan da aka ba su ka san su ba su baki nake ba wannan kuma da ka san su ne su ce miki kici a cikin ka san su kamar wani ne ya kamata ya biya ki kuma kinci da wani kinci duka ai na fira da gammace ina ga ki daidai ki samu manyan wadanda su suke da alhakin su ce kaza akan wannan dukiya sai masu sai miki bayani
to ne ke tambaya cewa mallam shin ya inganta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya su uku yake cin abinci
na'am ya inganta cewa Annabi hadisin Ka'ab ibn Malik yana cikin sahih Muslim ke cewa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cin abinci da yatsunsa guda uku kuma in ya gama sai ya lashe su yatsun guda uku shine al-wusta was-sabab wal-ibham wato babban dan yatsan sa na tsakiya da kuma dan yatsan sa manoniya sai kuma babban dan yatsa wanda su yake dauka yana ce ko in ya gama sai lashe su wanda wannan yana nuna rashin hadaba wajen cin abinci
to ne ke chamalan menene halaccin zuba gero ko dawa ko kuma ruwa akan kabarin mamaci domin dabbobi ko tsuntsaye su ci ko su sha da niyyar mamacin ya samu ladan shin ya abin yake a addinance
meye hikimar a sa akan kabarin sa sauran sa kan kabarin sa ya zama nashi in an saka a wani guri bai nashi bane ba yi da wani amfanin zuwa akan kabarin sa kai da kake da rai kana iya yin sadaka kuma ka roki Allah ya kai ladan sadakar da kai zuwa ga wani mamaci wannan ya halatta sadaka kana iya bawa mutum kana iya yin abin da zaka taimaki ko da dabba ce ko tsuntsaye ne ka sai abinci ka zuba musu sadaka sai ana iya yi amma meye da sai an ji an zuba kan kabarin sa saboda ya zama mallakin sa wanda ya riga ya rasu shikenan baya mallakar komai dan ka zuba trailer akan kabarin sa ba a cewa nashi ne so ba wani hikimar zuwa a zuba a sa ruwa akan kabari a saka duk wani abu ne da ba buƙatar sa kuma me yasa sai tsuntsaye tsuntsu ko ka kawo zai samu nashi a yace amma ga mutane nan suna ta buƙata ka sai hatsin bana ka je ka bayar sadaka ga mutane me yasa sai tsuntsaye zaka kai makabarta ka zuba ya ga akwai rashin fiqhu da rashin fahimta na abubuwa sadaka ga mamaci in dai kai riya cewa wannan abu da kai sadaka ce kuma kana fata Allah kai wa mamacin ka ladan Allah zai kai masa ladan sa insha Allah so amma ba buƙatar sai ka kai makabarta sai ka zuba tsuntsu sai ka sa ruwa sai ka sa wai wannan duk wani abu ne wanda ba shi da wani asali ka tabbata cewa an kai wani tsuntsaye ko wasu abu an zuba a cikin kabarin sahabbai ko wani abu so abinda zaka yi shine kai sadaka kuma mutane a hakku mutane da su suke buƙatar abinci tsuntsu yana yawo sai yana Allah yana ci da shi tokaran da tsuntsaye suke da shi tsakanin su Allah mu ba mu ne su law annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khibasan wa taruhu bitaruhu taghdu khibasan bitanan da yace da kuna da tawakkali irin na tsuntsaye da Allah ya ba ku arziki kamar da ya ba su fita cikin su fayo ba komai su da cikin su tsabtsab sun cika so haka su tsuntsaye suna samu wannan amma mutane ga su suna ta fama sai ka zai kai ka kai makabarta har da zuba akan kabari
to mala Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan kakakarshen shirin a wannan lokaci sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na faturahma@yahoo.com da kuma shafin faturahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli mu OON babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano wanda yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin, ana sai Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.